Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana, za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da hantsar ranar Laraba 21 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukumomi a kasar Ghana sun tukufa wajen yaki da cutar cizon sauro ko malaria. Sannan muna tafa da maimaitin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko, bar mu fara da shan labaran duniya.
Shima assalamu alaikum. Wakilin Amurka na musamman kan ƙasar Koreya ta Arewa, Steven Began, ya ce gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar ƙasar ta Koreya ta Arewa. Yayin da yake jawabi a yau Laraba a birnin Seoul inda yake ganawa da jami'an ƙasar Koreya ta Kudu, Began ya ce Amurka ta kimtsatsab domin sake zama da wakilan Koreya ta Arewa da zaran sun nuna sha'awar za su tattauna. A farkon watan nan, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa takwaran aikinsa na Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya aiko mai da wata wasiƙa wacce ta nuna sha'awarsa ta ganin an sake tattaunawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa shugaban ƙungiyar waɗanda suka mallaki bindiga ta NRA cewa batun gudanar da ƙwaran bincike kan duk wanda zai sayi bindiga baya cikin matakan da za a ɗauka wajen magance matsalar harba-harba a Amurka. Kamar yadda mujallar Atlantic da ake bugawa a nan ta bayyana a wani rahotonta, mujallar ta rawaito wani jami'in fadar gwamnatin White House wanda ya ji Trump yana ganawa ta wayar tarho tare da shugaban ƙungiyar ta NRA Wayne LaPierre, inda yake ƙara jaddada masa matsayinsa wacce ke nuna cewa ai dama ana gudanar da bincike gabanin a saiwa da mutum bindiga, saboda haka ba za a sake waiwayar batun ba. Bayan har-haren da aka kai a kwanakin baya a birnin El Paso na jihar Texas da kuma Dayton na jihar Ohio, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, shugaba Trump ya nuna goyon bayan tsawarra bincike akan duk wanda zai sayi bindiga, amma ga dukkan alamu ya yi amai ya lashe. Wani babban jami'in gwamnatin Pakistan ya ce tashe-tashen hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan akan iyakar yankin Kashmir da ke ƙasar da na ɓangaren Indiya sun yi sanadin mutuwar mutane da dama, kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na Kashmir da ke gefen Pakistan. Wannan sanarwa da hukumomin Pakistan suka fitar na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin Indiya da Pakistan, waɗanda duk ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya da suka yi zuciya nesa. Shugaban da ke kula da ɓangaren Kashmir na yankin Pakistan, Sadar Masud kenan, yake cewa cikin harshen Urdu, abun fargaba ne game da wannan yaƙi, wato abun fargaban da ke cikin wannan yaƙi shine idan aka killace shi a matsayin yaƙin da ya shafi wani yanki kadai, lamarin ba zai tafi a haka ba, akwai yiwuwar ya warwatsu zuwa wasu sassa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da bakin haure 80 da ke cikin jirgin ruwan nan na ƙasar Spain da ya ceto su a kan teku sun taka doron ƙasa a karon farko bayan da suka kwashe kwanaki 20 a cikin jirgin da ya yi ta galantoyi a kan tekun. Lamarin ya faru ne bayan da hukumomin Italiya suka kwace jirgin mai suna Open Arms, mallakar wata ƙungiya mai gudanar da ayyukan jinƙai. Andrei Mahichik shi ne kakakin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira.
Particularly psychosocial support that is needed that cannot be met.
Yace akwai bukata a tallafa musu domin ganin sun koma cikin hayyacinsu saboda an ci zarafin mafi akasarin su cikin watannin da suka kwashe a kasar Libya. Kungiyar tsagero mafi girma da ke gudanar da ayyukanta a lardin Idlib a arewa maso yammacin Syria ta janye dakarunta daga wani gari mai muhimmanci. yayin da dakarun kasar ta Siriya suka doshi kudancin lardin a cewar wasu majiyoyi. Janyewar mayakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wasu hararren sama da dakarun Siriya haɗe da na Rasha suka kai da jiragen yaƙi a wasu yankunan garin Khan Sheikhoun da wasu ƙauyuka da ke kusa da shi, inji ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai sa ido kan yaƙin na Siriya. Shugaban ƙungiyar Rami Abdulrahman ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun Siriya da ƙawayensu sun yi ɗamarar karɓe ɗaukacin garin na Khan Sheikhoun.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne da Ghana, inda hukumomin kasar suka dukufa wajen yaƙi da cutar cizon sauro ko malaria, wanda shirin yaƙi da cutar ke ci gaba da samun tallafi da kuma ƙwarin gwiwar aiwatar da tsare-tsare domin ganin an rage illar da cutar ke yi wa al'umma, musamman ƙananan yara da mata masu juna biyu. Daga Akara ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana.
Tun 1897 da aka gano tare da fahimtar sababin cutar malaria, an yi duk kokarin dakatar da cutar, inda saura kiris da a cikin shekara ta 1950 an kawar da ita, sai dai a kawar da ita din ya ciji a dalilin kasawan kuɗi da ake bukata don ci gaba da aikin, abinda ya kawo mu inda muke a yau dangane da matsayin cutar ta malaria. Wani rahoton Global Data Epidemiologist ya kiyasta cewar kashi 70 a cikin 100 na mutuwar yara kasar shekaru 5 daga cutar ta malaria ne. Cutar malaria na kasar tarin kasashen Afirka akan kuɗi da ya kai dala biliyan 12 shekara. Hanya ɗaya na yakan cutar ta cizon sauro, wato malaria, ita ce gwamnatoci faɗin duniya su samar da isasshen kuɗin tallafa wa shirin da ci gaba da ilimantarwa kan kiwon lafiya tare da waye kan al'umma su fahimci yadda matsalar take. An soma kokarin yakan cutar malaria a Ghana ne a cikin 1950, manufa ita ce rage barnar da cutar ke yi. Shirin yaki da cutar malaria na ƙasa ya amince sashin kiwon lafiya kadai ba zai iya magance malaria ba, don shi ana buƙatar dabaru iri-iri ta sanka hada da fesa maganin kashe kwari don kashe tauron, da bayar da maganin kariya daga malaria, da kuma inganta tsarin magudanar ruwa. Malama Maryam Isa Nasci a Polyclinic din Madina.
A kiyaye sauro saboda sauro suke kawo ciwon malaria. Akwai sauro ya yi cije ka, amma in ba sauro mace da ke da, akwai wani sauro da ake kira female anopheles mosquito. Wannan ita take rike da parasite, take rike da cutan, yasa ita ne irin wanda in ta cije ka da ka samu wannan. In ba ka ba damu duka kunnu mun kwanta da ciwon malaria, don kunnu sauro na iya cije mutum. Ciwon malaria ga abin da za mu kiyaye shi shi ne mu yi kokarin mu gyara anguwanmu, yadda muke cikin shara, cikin gata, ko mu yi clean, mu yi kokari kuma muna kwana cikin mosquito net.
Shin kuwa jama'a sun fahimci hanyar kare kai daga cutar malaria?
Assalamu alaikum, sunana Zakiya, daliban makaranta jami'a. Da farko, yadda ake hana cutar malaria shine a kiyaye irin ciyawa siro wa ngoma. Idan mun gan ciyawan ya siro, a maida hankali a cire wannan ciyawa wurin duka, da kuma gotanmu in mun gan shara, ciki, kunko, wurin duk ya kamata a share, saboda irin haka suke kawo sauro, kuma sauro ke kawo cutar malaria. Sannan mu kasance kullum muna kwana cikin gidan sauro mai magani. Gidan sauro mai magani yana da muhimmanci gaske.
Sunana Ramata Abdalla. Share-share mu gyara gototinmu, mu kiyaye zub da ruwa basa-basa waje. Wurin kwana kuma ya kamata mu kiyaye, mu samu net, mosquito net, mu daddaure shi koyina da koyina, yadda nko ya zama bai sauro bai shigo balle ba mu cuta.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Dan karami da mugun aiki, sauro rai na kama ka gagaya, cutar malaria bai illa mu tashi mu kare kanmu da kanmu. Dan karami da mugun aiki, sauro rai na kama ka gagaya.
Madalla a gaida Ridwan Abbas. To kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar.
So saboda yayi wajininka da girma ya hana maka aiki shi ba yaro ba kuma ba sauro mai mummunan aiki cutar malaria sanadin sa ke rage yawan mu har ƴaƴan mu nan gare ni da mu kun aiki sauro kurai na kama ka gagayya cutar malaria mai illa mu tashi mu kare kanmu da kanmu sauro bai kyale ƴan murai ni ba na karkara ma yana cutar su ya cutar da uwa har ƴaƴa har yarisa da dan auren su har ƴaƴan da suke ciki sauro illar sa har cikin yaji su mai juna biyu in kai zanzaba har dan cikin ta sai ya samu dan kare ni da mu kun aiki sauro kurai na kama ka gagayya cutar malaria mai illa mu tashi mu kare kanmu da kanmu mai cinikin dare har da dare ana inda ya har dama ya samu ya sa kunnan ka yayi maka buɗa ka kai masa duka cikin ka ya samu har hancin ka yana yin cizo in ya lura jini zai samu babu zato zazzabi ya rufe ka in ka saki ajali ya samu dan kare ni da mu kun aiki sauro kurai na kama ka gagayya cutar malaria mai illa mu tashi mu kare kanmu da kanmu ka ci san sauro gara ka karo min kishi a guda mun zauna dan da malaria tarsa ni na rasa mai kishi na amana shi sauro tsohon mahukunci da dangi na zuwa ba amana dan haka nan jama'a kun mu tashi mu yake shi kafin ya kar mu dan kare ni da mu kun aiki sauro kurai na kama ka gagayya cutar malaria mai illa mu tashi mu kare kanmu da kanmu
Madalla. Yanzu kuma ga maimaitin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Amfani da miyagun ƙwayoyi masu saka maye ya zanto wani babban kalubale a Najeriya, musamman ma yankin arewacin ƙasar. Inda yara matasa mata da maza ciki har da matan aure ke ta'ammali da ire-iren abubuwan da ke saka maye wanda hakan ta zanto wata babbar barazana ga waɗanda ke cikin wannan ɗabi'a da al'ummar yankin baki daya. A makon da ya gabata ne wannan fili ya fara duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fitar wucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi da hakan ya hada da rashin ƙarin girma da koran ma'aikatan da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa. Kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fili Hashim Gumi. Idan masu sauraro na biye da mu a makon da ya gabata ne wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya suka kawo ƙorafin su wannan fili da yake nuna cewa suna fama da rashin kayan aiki da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Da suka haɗa da kayayyakin sadarwa hatta bindigogin da suke amfani da su sun wuce zamaninsu. Haka kuma sun yi ƙorafi kan wasu haƙoƙinsu musamman ma na waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki. A yau za mu ɗaura a daidai lokacin da Hassan Umar Tambuwal ya tambayi wakilin ma'aikatan batun kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa domin duba ayyukan hukumar tare da jin koke-koken ma'aikatan.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti karkashin watan Brigadier General Buba Marwa mai ritaya domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koke-koken. Ba ka ganin cewa ana nan ana aiki akai a halin yanzu?
To, mu dai mai girma Murabus General Buba Marwa mun samu labarin an kafa kwamiti. Amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report ɗinsa ba, amma muna ganin ƙarshen ta za a yi kitso ne da kwarkwata.
Me yake nufi?
Yawwa, domin mun tabbatar da cewa shugabannin mu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki ba. Kaga akwai department guda wanda ake ce mata Drug Demand Reduction wanda ita ya
kamata a ce ita take fadakarwa da jama'a illa da mu'amalan shan miyagun kwayoyi da ayyukan su amma a yanzu haka ba su da kayan aiki babu department daya kaje ka bincika a NDLEA da take da kayan aiki cewa yau ga kayan aiki da take da shi babu to kaga shi yasa fadakarwa yana cikin ainihin abinda zai sa jama'a in aka yi sa'a aka hada kai da masu kasa sarakuna shugaban addinai ana yawan fadakarwa a samu saukin mata yara matasa da suke mu'amala da miyagun kwayoyi amma babu shi gaba ɗaya da radio da television babu wannan gaba ɗaya sannan kuma ma'aikata wanda za su fita wayannan yan operation ne kayan intelligence da zaka fita kaje ka nemi kayan aiki na intelligence baka da shi sannan kuma a aikin mu in dai ba intelligence to cooperation din ka fita da ke zaka samu kai sa'a babu kayan aiki babu komai na yin aiki da shi sannan kuma a operation din ma babu motan kayan aiki mu ba mu sani ba kaga yan legislators
kuma yan majalisa
kenan mu ba mu san laifin da muka musu ba nan executive ba mu san laifin da muka musu ba waɗanda dai suke dan tausaya in muka je ba mun wahala an kawo aikin wani sa'in muka yi sa'a sune judiciary sune wani sa'in suke kokari domin wayan sansu sun san illan mu'amala da wannan abun kuma shi illan sa kaman wutan bunu ne kana iya kunna ta amma baka san ina za ta kare ba illan ta kenan saboda haka mu ba mu da kayan aiki gaba ɗaya ko ma na wani iri ne aje kuma a bincika a tabbatar
committee nan na janar rububa Marwa mai ritaya ya zagaya wasu sassan Najeriya domin zakulo da tono da nemo matsalolin da wannan hukumar ta NDLEA take fama da su baka ganin cewa wannan ya wadatar
wato ina so in tabbatar maka da cewa ya je wayansu gurare bai je wayansu gurare ba kuma a guraren da yaje din ma na tabbata ba su gaya masa zahirin matsalolin da ake ciki ba domin kaman department din nan na ambata su ya kamata yanzu a Najeriya ai ya kamata a ce kowane jiha a halin da ake ciki na lalacewar matasan mu na mu'amala da kwayoyi a ce a kowane jiha akwai standard rehabilitation center
wajen tsugunar da wato masu shan kwaya ko masu mu'amala da kwaya kenan
yawa wanda suka fantsare ta zama musu jiki alal misali a ce akwai asibiti muna da counselors ina tabbatar maka muna da su
masu gyara hali
muna da su wanda United Nations UNODC da European Union suka mana training din nan da aka mana akwai wanda aka yi training shekara biyu har yau training din da suka yi in ban da certificate da takardun da aka ba su na training din wani ko sake bude ta bai sake yi ba domin me da me zai yi aikin inda zai zauna yayi aikin ma bai da ita balle a ce kayan aiki muna da kwararrun ma'aikata amma babu kayan aiki kuma ba wanda ya damu da mu matsalan da muke ciki kenan shi committee na Buba Marwa ina tabbatar maka da cewa ya je wa yan su jihohi amma ba ko ina ya zaga ba kuma inda ya je kaman inda na gaya maka ba abin da ya kamata a gaya masa ya sani aka gaya masa ba
bai ji ta bakunan kuma ma'aikatan wannan hukuma na NDLEA ba
eh to mai yuwa ya ji magana manya wanda suke sama wanda kuma mai yuwa dan kujerun su ba za su so su gaya masa ainihin zahirin magana inda yake ba na tabbatar maganganun da muke da kai yanzu in ba ya ji bane bai samu labarin su ba bai san su ba kaga ko a karshen ta yanzu ba mu sani ba ko ya rubuta reportin sa ya nika ko bai nika ba mu sani ba amma ga halayen da muke ciki
to yaya batun zuwa karin ilimi
to batun zuwan karin ilimi shi ma yana cikin matsalolin mu kamun giya ɗaya yazo dai akwai lokacin da aka ce in zaka tafi akwai shekarun da sai kai
kana aiki
sannan ka cancanci a baka
dama
na zuwa ka je ka karo wa kanka ilimi amma sai ka rubuta to akwai wayansu da suka rubuta aka hana su wayansu kuma ba su rubuta ba suka je suka zaga suka je suka karo ilimin suka kawo certificate din aka karba aka yi amfani da su kuma aka kara musu girma da shi
to kana nan akwai son rai wajen karin girma kenan
akwai kwarai da gaske akwai kuwa domin ba haka ba me yasa alal misali a ce ni zan nema in ce zan je in karo ilimi ni a hana ni amma kuma wani sai ya nema amin shi ba zai nema ba sai ya zaga ya je ya karo ilimin sai a zo ai amfani da certificate din shi a dora shi a kaina ni kuma an hana ni zuwa in je in karo zuwan giya ɗaya ne yanzu yace in ma zaka je ka karo ilimi dole sai dai ya kasance a National Open University
wato makarantar gida
kenan
yawa ita da ake cewa National Open University ita kadai yanzu hukumar mu ta yadda da ita akan ka je ka karo ilimi in ba ita ba ba za su yadda ba sannan kuma ita din ma in ka tambayi idan ka tambayi ɗan makarantar za su gaya maka akwai matsaloli da yake tare da ita wanda a sauran makarantu ba za ka samu wannan matsalolin ba to amma ai ka ganin mugunta ne to bari in gaya maka a muguntan da ake mana ma a wajen aikin akwai bashin motoci da aka raba wa'ansu 206 da 307 muna ji muna gani har rana ita yau da muke hirin nan da kai mu an hana mu namu
irin waɗannan motocin da aka ba kamar sojoji da sauransu
kwarai da gaske wa'annan motocin da sojoji suka samu daga baya aka zo aka ba wa sauran jami'an tsaro su DSS da sauransu duk sun samu mu har rana ita yau ka je ka bincika ba wanda ya samu ko guda daya kuma laifin ne muka yi wani aiki ne sauran jami'an tsaron suke da mu ba ma yi to bari in gaya maka mallam a jami'an tsaro babu wanda suke kasadan da jami'an NDLEA suke yi kasadan mu barin kwatanta maka mu kadai ne muke tafiyan awa 6 ka shiga gonan tabon wiwi awa 3 ka dawo awa 3 akwai wanda zaka tafi awa 4 ka dawo awa 4 zaka riko kayan wiwi a kanka bayan ku za ku je ku sara ku tara ku riko in kuma kun samu wanda suka riga suka tara ne a ebo na ebowa a kafan ka zaka yi wannan tafiya na awa 3 4 5 6 wani 8 tafiya da dawowa
cikin daji
dajin da ma ne yiwa baka santa ba akwai ma'aikatan mu wanda wani sa'in garin bin wa'anda suke gonan wa'ansu suna shiga tarko tarkon da ake sawa dabba Allah ne kawai yake karewa kayan aikin gaba ɗaya babu komai da muke da shi na aiki cin zalin ya mana yawa
idan mai duka ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku kashi na ƙarshe na hirar da muka yi da ma'aikatan hukumar yaki da sha da fitauci miyagun ƙwayoyi ta Najeriya kafin daga basani mu kawo muku hirar da wannan fili da tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashi shekaru 10 yana shugabancin hukumar Malam Ahmadu Kiyadi yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da Nasir Adam Ali Kaya Mr. Phil Hashim Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sir Philo Hashim Gumil da maimakin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin wasu jaridan Kamaru.
Don fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Review ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta yake nuni da cewar hukumar kiwon lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru masu yaki da masu safarin miyagun kwayoyi sun cike magunguna na jabu na miliyan 391 na saifin kudin Jamhuriyar Kamaru an da aka kone su kurmus sai kuma jaridan The Guardian an da ita ma ta rubuta mana cewar shugabannin yan awarin bangaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru Aya Paul da kuma mention BBC sun fara ira ga iyayen matasa da su kokari na maida ƴaƴansu makarantun boko kasancewa sun kwashe shekaru 3 ba sa gudanar da harkokin karatun su a wancan bangaren nasu jaridar economy ita kuma ta gurbata mana cewar kamfanin jirgin sama na Kamerkon mallakar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce za su faɗa harkokin su na zigazaga a kasashen duniya jaridar Ekaho Sante ita kuma ta bayyana mana cewar yara kanana guda miliyan 2 ne yanzu haka hukumar lafiya ta yi musu allura rigakafi na kamuwa da cutar kolera a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru sai jaridar Le Message an da ita ma ta nuna mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya Beyatin yana kokari na ganin cewa ya bincika waɗansu kudade da aka buga na jabu na saifin kudin nahiyar Afirka ta tsakiyar jaridar The Post kuma ta ce ma'aikatan kamfanin CDC masu noma ayaba da kuma ganyen shayi a kasar Jamhuriyar Kamaru sun na bukatun kamfanin da ya biya su kudaden albashin su har biliyon 20 na saifin nahiyar Afirka ta tsakiya kafin su koma bakin aikin su jaridar Premium kuma cewa ta yi a farkon shafin ta masu adawa da shugaba biya su mai da hukar su domin shugaban kasar bai ci gaba da zama akan madafin iko har shekara na 2032 zamu kammala shirin jaridar namu ne da jaridan Voix de Saint Andre ita kuma tace shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Musa Biya ya shagu lakanci a kasar Switzerland a yayin da ya je hutawa a birnin Geneva kasancewa ɗan kasar ta Kamaru mazauna a nahiyar Turai sai ta masa ihu da jefe-jefe domin cewa yana neman ya dawoma akan kujerar mulkin kasar jamhuriyar Kamaru da kuma yin wadaka da kudaden gwamnatin kasar Mahamma Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
madalla a gaida Muhammad Awal Garba sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana shine game da sababbin ministoci da mai girma shugaban kasa Dolan Addis to ina ba su yawara su yi tsoron Allah su kallaci halin da kasar su take ciki kada su kallaci halin da aljihu su ke ciki su sani fa wannan amana ce aka danka musu kuma shugaban kasa ya zabo shi ne domin su taya shi sauke nauyin da al'ummar kasar suka dora masa to saboda haka kaman yadda mai girma shugaban kasa yake takatsan dan game da tattalin arzikin kasar mu to ya kamata shi ma su yi koyi da shi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio america sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo IKD unguwar Nahuta Fatuskum sakatare na kungiyar muryar talakareshan karamar hukumar Fatuskum to da farko dai ina so in yi amfani da wannan dama wajen taya daukacin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada aikin su a wannan litinin da ta gabata wanda kuma yake sa ran rantsar da su a wannan Laraba da fatan Allah ya musu jagora Allah kuma ya sa su yi aiki bil haqqi da gaskiya domin talaka
assalamu alaikum sashin Hausa radio america sunana Lamido Jaka daga jihar Niger Nigeria ina kira ga ɗan Nigeria a halin gaskiya rigimu na kabilanci ba zai fishe mu ba ba shi ne mafita ba ya kamata mu kiyaye aka abubuwa da suke faruwa a abin da suka faru a Lagos da aka yi so a yi rigingimu irin na kabilanci wannan bai dace ba ya kamata mu yi hatara muna fama da wannan rigingimu na kashe-kashe na sake-sake mutane ake kuma muna nuna ma juna kabilanci ko bangaranci bai taso ba ya kamata mu kiyaye lissa duk wani abu da yake faruwa da mu Allah ya kawo mu sauki al'amarin
to kafin mi sallama ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
to Hafiz wakilin Amurka na musamman kan kasar Koreya ta Arewa Steven Began ya ce gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar kasar ta Koreya ta Arewa yayin da yake jawabi a yau Laraba a birnin Seoul inda yake ganawa da jami'an kasar Koreya ta Kudu Began ya ce Amurka ta kintsatsab domin sake zama da wakilan Koreya ta Arewa da zaran sun nuna sha'awar za su tattauna a farkon watan nan shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa takwaran aikinsa na Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya aika mai da wata wasiƙa wacce ta nuna sha'awarsa ta ganin an tattauna wani babban jami'in gwamnatin Pakistan ya ce tashin hankulan da suka auku a ƴan kwanakin nan a kan iyakar yankin Kashmir da ke kasar da na bangaren India sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na Kashmir da ke gefen Pakistan wannan sanarwa da hukumomin Pakistan din suka fitar na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin India da Pakistan waɗanda duk ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya da suka yi zuciya nisa sama da bakin haure 80 da ke cikin jirgin ruwan nan na kasar Spain da ya ceto su akan teku sun taka doron kasa a karan farko bayan da suka kwashe kwanaki 20 a cikin jirgin da ya ta galantoyi akan teku
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hanzi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Turo yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ba Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Darren Smith ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huni lafiya